Sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya, Halima Jimarauce da sauran abokan aiki ke muku barka da warhaka ta cikin wannan shirin. Gwamnan jihar Anambra Farfesa Charles Chukwuma Soludo ya fara gyaran tarbiyya da yaƙi da rashin ɗa'a a jihar tashi ta hanyar aiwatar da wasu sauye-sauyen da suka shahi 'yan makarantun sakandare na gwamnati da na biya, inda ya haramta ma samari saƙule wando da yin kitso. 'Yan mata kuma aka hana su saka guntayen kaya da ɗar masarƙa a idon ƙafa. Haka kuma gwamnan ya ɗauki matakin rage yawan gidajen caca ta hanyar lafta musu harajin da ya fi ƙarfinsu. To shin wannan mataki abu ne mai kyau? Gwamnan na jihar Anambra gaban kanshi yayi aiwatar da wannan gyara ko dokar ƙasa ce ta bashi damar yin haka? Yaya mazamna jihar suka karɓi wannan gyara? Shin wannan ƙalubale ne ga sauran gwamnonin Najeriya ko kuwa? Muna tare da cikakkun bayanai daga wasu mazamna Onitsha da lauya masanin dokokin ƙasa da kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi rayuwar jama'a ta yau da kullum. Barista Mahmud Ibrahim Imam Bahaushe ne haihuwar jihar Anambra, wanda yanzu haka yake zaune a garin Onitsha, kuma lauya ne masanin dokokin ƙasar Najeriya. Na tattauna da shi don neman ƙarin bayani kan dalilan gwamna Soludo na ɗaukan wannan mataki da kuma ƙarin haske kan dokar da ta ba ma gwamnan damar yin hakan.
Wato shi gwamna da yake yazo ya tar da matsaloli da yawa gwamnan Anambra, Professor Charles Chukwuma Soludo. To ya yi amfani da 'yan sanda sojoji duk an yi amfani da ƙarfi, sai ya gano wasu ayyukan ba wanda za a sa ƙarfi ba ne na soja. Akwai matsaloli na yanayin tarbiyya da al'adu nasu da suka saka da dama lokaci da dama shekaru da dama da suka wuce. To sai ya ɗau wannan layin na gyara shi gan yanayin kamar yadda shekarun baya aka yi a Kano, gwamnan Kano malam shekaru a daidaita sau na harkan tarbiyya da wayewa ɗin nan, to irin wannan layin ya ɗauko. Inda ya shafi ayyuka kaman wajejen cacen nan na jabiyar da ake yanayin shiga da mata suke sakandare, kin san su uniform ɗin su ba irin namban hijabi, to amma saboda lalacewar tarbiyya yanzu ta ga 'yan mata suna yin skirt ɗin mini skirt kaman masu zuwa night club da masu sa sarƙa a ƙafan nan da gayu masu kwafa wando ba a sa belt da dai shawaransu da harkokin haraji da yawa ma da ake kakkafan kuɗaɗe a hanya. To shi ne ya kawo wasu canje-canje da yawa wanda suke kira wato sweeping changes da Turanci, saboda ana cikin yanayi ne fa mara daɗi. Tarbiyya ya lalace, yanzu 'yan iska a gari za su zo kansu kitso maza wando a kwaɓe, kawai suna tsaye da masu keke napep masu bosses suna karɓan kuɗi wai haraji. Bayan daga hawan shi ya soke, ya kawo tsari na biya a banki, ka je a baka receipt ka dinga yawo da shi, din da aka tsaye da kai ka nuna receipt, amma still suna tsaye a hanya. To duk waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya sa ya kawo tsarin ta waɗannan sababbin abubuwan da ya shigo da su. Da yawa dai masu son abu ya yi kyau ai sun karɓi abin, kawai da yin iska waɗanda abin su ya shafa su ne ba su ji daɗin abin ba, suke yin shi dai kamar saruka noki a ɓoɓɓoye haka.
To barista, shin gwamnan jihar ta Anambra ya yi gaban kanshi ne ya aiwatar da waɗannan sauye-sauye ko kuma akwai dokar da ta ba shi ikon yin hakan?
Kusan dai za a ce gaban kansa, saboda akwai waɗanda yana da ikon ya aiwatar ɗin, akwai kuma waɗanda bai da su, amma dai ya saka duka a cikin abin. Kamar kin ga abin ya fuskanci ɓangare, kamar yanzu ɓangaren abin da ya shafi waɗannan gidajen caca, kin san sun cika ko a layi ɗaya yake ga gidan caca sun fi 20-30. Wannan bayanin da ya akai shi ne ya ce zai hana ne ko kuma ga haraji ya saka. Duk wanda ba sa biyan haraji sai a rufe. Amma kin ga a labarai yadda abin ya zo cewa aka ya hana gaba ɗaya, to ba gaba ɗaya ya hana ba, haraji ya sa musu mai ƙarfi wanda in ba ka da ƙarfin yi ba za ka iya yi ba su wannan betting ɗin, saboda doka ne na ƙasa ya ƙirƙire su, National Lottery Commission. To gwamna bai isa ya hana betting ba da ake na ƙwallon nan da ake na jabet, waye bet ɗin nan. To gwamna bai isa ya hana ba, amma yana da ikon sa haraji tunda jiharsa ce. To haraji wannan ɓangaren ya sa musu, amma kin ga da labaran ya zo ko ni ma na karanta sai suka ce wai ya hana. To wannan ɓangaren kina, amma na ɓangaren abin da ya shafi tarbiyya da al'ada na ɓangaren sha kaya da waya ɗin yana da ikon yi, tunda uniform gwamnati makarantu ne na gwamnatin jiha, shi gwamnatin jiha take da ikon ta tsara ya ga irin uniform da za su saka jiha. To wannan bangaren miniskin da yara suke sa ya hana. Ya hana duk makarantunsu tunda su ma addinin nasu ba ta yadda da haka ba tunda su majority su Catholic ne. To ya hana wannan da sa sarka a kafar nan da ya hana ya ce kowane makaranta discipline makaranta da yarinya ta shigo da kaya miniskin a hana ta shiga makaranta kuma a mata bulala koma gida ko da sarkan nan. Ko gayu masu kwaɓo wando su zo school ko a gari ma suna yawo don ana kame su kana tafiya akan hanya ma in sa ga yanyin kan su tsare su suka masu saboda wasu za ki ga ga kitson ga wando a kwaɓe ga takalmi dai ana jajjan kafa haka. To wannan yana da ikon yi tunda constitution ya bada dama kowane gwamna ya yi dokan da zai sa zaman lafiya da kwanciyar hankali a jiha. To kotu ta fasara wannan da nufin duk wani abu da ya shafi irin waɗannan abubuwan na tarbiyya da tsarin zamantakewa gwamna zai iya yi. To wannan yana da iko. To wannan su ne abubuwan da ya yi.
To waɗannan abubuwa da gwamnan ya yi sai da majalisar dokokin jiha ta amince.
Ba sai da amincewa ba, executive order ne ya yi. Wato doka ce wanda ta fito daga hannun zababben gwamna ba wai daga majalisa ba. Kin ga tsarin democracy mafi yawan jama'a an fi gane cewa in aka ce doka a ce majalisa ce ta yi. To akwai kuma wasu ayyuka wanda constitution ta ba shugaban kasa ta ba gwamnoni dama za su iya yi ko za su fitar da takarda ne yau su ce sun hana kaza duk abu kaza za a yi sai a yi ta layi kaza ko kuma ga yadda za a bi a yi shi. To wannan shi ne executive order meaning umarni da ya fito daga wajen zababbun gwamnati ba wai majalisa ba. Ba lallai sai da majalisa ba saboda ba sai majalisa ta yi doka a kai ba. In yana so ya faɗaɗa abin ne zai iya kaiwa majalisa. Amma yanzu wannan da ya ba tare da majalisa ba ne kuma daidai ne hakan. Amma in yana so ya yi doka a kan abin to shi ne zai kai wa majalisa wanda ko da bayan gwamnatinsa in wani gwamna ya zo dole wannan dokan za a yi amfani da ita. Amma yanzu wannan executive order na gwamnatinsa ne ya yi sa a kan haka wannan policy ne nashi. Wanda yana ga shi ne zai kawo musu daidaito da fahimtar juna da kuma kwanciyar hankali da lalacewar tarbiyya da ya faru yake faruwa tsakanin matasa maza da mata. Saboda yawanci duk wajen betin din nan kika je zaki ga a nan ne ake shaye-shaye ana sayar da cocaine ana sayar da whisky duka dai kayan barasan nan. To kin ga doka ne ba da dama za a yi bet din amma kuma ya jawo matsaloli. To shi yasa haraji. To shi yasa zaki ga wasu ma sun rufe shagunan saboda in ba ka da karfin kuɗin don kuɗin da yawa harajin da ya samu.
Barista Mahmud Ibrahim kenan lauya masanin dokokin ƙasar Najeriya wanda ke garin Onitsha. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yaɗa labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust. Kuna ma iya lalubo shirin Najeriya a yau ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast, Google Podcast, Buzzsprout, Spotify da kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidan rediyon Nas FM akan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM Radio a Jos jihar Plateau akan mita 93.3 da Progress Radio akan mita 97.3 a jihar Gombe. Sai ba Degi Radio a Mina jihar Neja akan mita 90.1 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a Kanan Dabo. To tunda matakan da gwamna Soludo ya ɗauka a jihar Anambra sun shahi gyaran tarbiyya da yaƙi da rashin ɗa'a, na tattauna da mai sharhi kan al'amuran rayuwar jama'a na yau da kullum Ahmad Abubakar Dakta, wanda ya nuna cewa abu ne mai kyau kuma ƙalubale ne ga sauran gwamnonin jihohin Najeriya.
Matakan da shi wannan gwamnan ya yi duk da mu a nan muna ganin kamar a kudu ne aka yi ba a arewa ba. Amma matakai ne wanda ya kamata a ce kowace jiha ta ɗauka, a ce gwamnati za ta dinga lura da mutanenta akan abin da ya shafi ɗabi'u yadda al'umma take tarbiyyar yara da tarbiyyar zamantakewarsu irin kayan da ya kamata a ce suna sawa. To gaskiya duk da a kudu aka yi, nunan da muke arewa mun yi marhabin da wannan abubuwa ne masu kawo gyaran tarbiyya abinda Turawa suke cewa societal reorientation. A canza wa matasa ɗabi'un da suke yi marasa kyau zuwa ɗabi'un da aka san ɗan Afirka yana tare da shi. Yara suna zuwa makaranta suna sa ƙananan kaya mazansu, za ki ga mutum ya ɗangala wando ko kuma ya yi sagin abinda ya saki wandonsa ƙasa, ko kuma a dinga tara su ma ba daidai ba. Idan sun je wannan yana sa su dinga yin wasu ɗabi'u na shaye-shaye da kuma faɗa a tsakaninsu. To wannan irin faɗan da ake yi da kuma rigingimu, za ki tarar da yana lalata tarbiyyar matasa, sai shaye-shaye, kashe-kashe, faɗace-faɗace da irin abun da ake cewa yahu-yahu, masu son yin kuɗi lokaci ɗaya. Akwai wani abu ne da yake faruwa a jihohin Kudu wanda yake jihohin Arewa ba dole ne i gane ba. Jihohin Kudu yara matasa sun maida neman kuɗi lokaci ɗaya wani abin tashe. Yahu-yahu da caca da kuma wasu abubuwa da suke yi na yadda za a yi matashi lokaci ɗaya i samu kuɗi ba tare da ya sha wahala ba. Idan kika je jihohin Kudu za ki tarar da guri-guri-guri na caca kala-kala. Ka je ka sa naira 100 za a ce za ka ci miliyan 1, ko ka sa naira 1,000 a ce za ka ci miliyan 1. To sun maida abin ya yi yawa, ya lallatawa matasansu tarbiya. Zai ka zar da mutane gaba ɗaya maimakon sai su kama sana'a su yi, sai dai mutum i dogara da wannan cacar. To ita kuma gwamnati yadda za ta magance wannan shine ta sa musu tax, ta sa musu haraji. In ta sa musu haraji mai yawa za su kasa rike kansu, hankali sai abubuwan su mutu. Wallahi tallahi wannan abin da yi abu ne mai kyau, abu ne da zai taimaka wa al'umma, abu ne da zai canza musu ɗabi'u marasa kyau zuwa masu kyau, abu ne mai kyau, abin ayaba masa wallahi. Wala hanya ce ta gyara sosai wanda ta taimaka wa al'ummar sosai. Kuma hakan da ya yi in ya fara a jihar Anambra, sauran jihohin da suke ɓangaren South East, ɓangaren Kudu maso gabashi suka koya, wala za a samu canji sosai in Allah ya dace ƙanƙanin lokaci. Zai kawo canji da gyara tarbiyya sosai sosai.
Ahmad Abubakar Dakta kenan mai sharhi kan al'amuran yau da kullun da suka shahi rayuwar jama'a. To su kuma mazamna jihar Anambra koya suka ji da wannan mataki, me ra'ayinsu a kai?
Sunana Alhaji Shehu Ibrahim, wajirin Hausawan Abuja, Anambra State. Sannan ra'ayina kan da ra'ayin jama'a ma a ya gani na yana da kyau, domin mun ji daɗin wannan tsari da ya kawo na maganan yara da suke zuwa makaranta da dangalallen yadda wanda bai kai gwiwa ba, da dai wasu abubuwa wanda yake bai kamata ya zamanto ɗabi'a ne ɗan adam mai tarbiyya ba, wanda ake marasa kyau. To duka dai mutanen gargajiya dai sun ji daɗin wannan abubuwan da ya doka a kai, saboda ya sa wa abubuwa da yawa ya ragu. Yadda yan iska masu shaye-shaye masu zaman banza yawanci sun nemi abin da
Suzana Dotiku Oboma. Well, ya yi kyau haka ne, ya yi kyau wannan abin da bai da kyau, ina lalace mutane nan gidi. Wannan abin da bai da kyau, bai da kyau ne, ina lalata mutane, yala, bai da kyau kawai. Ya yi daidai.
Sunana Hamza Ibrahim Yadi, mazauni ne a nan Anambra. To, farko dai shi gwamna da ya zo ya ka kawo policy daban-daban. So, na farko dai ya yi bayani akan yanayin ɗalibai masu saka miniskirt haka gajerun fet zuwa makaranta. Iyayen yara gaskiya sun yi amana da wannan ƙuduri da gwamna ya zo da shi. Baya so a dinga yin wannan cacen a nan Anambra State ɗin. Da farko dai yanda muka ji bayanin ca aka yi wai zai yi bandin. To ashe ba bandin yake so yi ba, tax zai sa musu. To kasan kuma aka ce maganan tax, so that mean yana so ya discouraging ɗinsu kenan. Yawanci gaskiya mutane matasa haka gaskiya ba sa so, amma wasu kuma suna supporting saboda suna ganin cewa yana so ya inganta rayuwar mutane ne, yana so ya gyara tarbiyyar mutane ne da sauransu. Amma yawanci gaskiya matasa ba so suke yi ba, saboda yawanci duk su suke yi.
Ra'ayoyin wasu 'yan jihar Anambra kenan game da matakan da gwamna Soludo ya ɗauka na gyaran tarbiyya da yaƙi da rashin ɗa'a. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Sulaiman da duka waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Halima Jimarauke sallama da ku huta lahiya.